Maligne et à tout le monde, à tout le peuple malien, surtout que Dieu.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Har yanzu dai Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Aisha Ma'azu. Sauraron abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na daren yau Alhamis 19 ga watan Disambar 2024. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji yadda wasu 'yan Najeriya ke ci gaba da nuna damuwa game da rashin ganin tasirin kasafin kuɗaɗe da gwamnatoci ke yi duk shekara. Kamar kowane daren ranar Alhamis, yau ma muna tafa da shirin yanayi da muhalli wanda Aisha Ma'azu ke gabatarwa. Kamar yadda muka yi alkawari, yau za ku kira wayarmu ne ku bayyana ra'ayoyinku. Menene tasirin kasafin kuɗaɗe a kanku? Lambar wayar da za a kira ita ce alamar tarawa 1-202-980-6850. Amma kafin nan, ga Aisha Ma'azu da cikakkun labaran duniya.
Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Ga labaran duniya. Zababben shugaban Amurka Donald Trump ya ce wajibi ne shugaban Ukraine da na Russia su yi shirin kulla yarjejeniya don kawo ƙarshen mummunan tashin hankalin da ya yi kaca-kaca da Ukraine tun 2022. Ya kuma kushe matakin Joe Biden na sahalewa Ukraine ta kai farmaki cikin yankin Russia da makaman da Amurka ta tallafa mata da su, wanda ke nuni da cewa idan ya karɓi ragamar mulkin ƙasar da yiwuwa ya janye tallafin. Shugaba Trump ya ce zai yi yunkurin samar da zaman lafiya tsakanin Russia da Ukraine a farkon sabon wa'ajinsa, sannan ya ce ya yiwu bangarorin biyu su haƙura da wasu bukatunsu. Zababben shugaban Amurka don Donald Trump kenan ke cewa akwai buƙatar a yi sulhu. An kashe mutane da yawa, wannan yaki ne, alƙaluman sun yi yawa sosai, ya kamata a rungumi sulhu, sannan ya kamata shi ma Putin ya yi sulhu. Ya kuma ayyana matakin Joe Biden na amincewa Ukraine damar harba makamai masu cin dogon zango cikin Russia da wauta kana babban kuskure. Washegari Kiev ta maida wato fadar tsakiyar birnin Moscow. Yanzu da dakarun tsaron Ukraine suke ikirarin ita wato kai munanan harin da ya kashe wani babban jami'in sojin Russia bayan da ta dasa wani abun fashewa da aka makala a jikin babur dinsa wasu 'yan kilomita daga Red Square. A yau Alhamis, Amurka ta kakabawa Iran da kawayenta na Houthi takunkumai kamar yadda aka wallafa a adireshin yanar gizon ma'aikatar baitul malin kasar, wanda ta ambaci sunayen wasu mutane, kamfanoni da jiragen ruwan da ake bibiya. Takunkuman sun kunshi wasu jirage, sun shafi wasu jiragen ruwa uku da ke da hannu a dakon man fetur ɗin Iran, waɗanda suke samarwa shugabannin Iran kuɗaɗen shiga na biliyoyin dalar Amurka, tallafawa shirin Tehran na samar da makamashin nukiliya, sarrafa makaman ballistic da ɗaukan nauyin ƙawayenta da suka haɗa da Hezbollah, Hamas da Houthi, inji hukumomin baitul malin. Amurka ta kuduri kai hari a mahimman kafofin da ke samar da kudaden shiga da Iran take gudanar da ayyukanta, inji Bradley Smith, sakataren rikon kwariya kan al'amuran ta'addanci da sa ido akan kashe kudade cikin wata sanarwa. Iran ta ce tana amfani da nukiliyan da take samarwa karkashin shirinta na samar da nukiliya ta hanyoyi masu kyau ne. Wani sabon rahoton da wata kungiyar nan tarajin kare haƙƙin bil'adama Human Rights Watch mai ofishi a New York ta fitar yau Alhamis, ya zargi Isra'ila da aikata laifin kisar ƙare dangi ta hanyar hana fararen hula a Gaza samun ruwan sha, wanda ake kyautata zaton yayi sanadiyar mutuwar dubban mutane. Rahoton da aka wallafa a adireshin yanar gizon kungiyar mai shafi 179 ya bayyana cewa tun bayan barkewar yaki tsakanin Isra'ila da kungiyar mayakan Hamas a watan Oktoban 2023, hukumomi da dakarun Isra'ila sun katse baiwa yankin Gaza ruwa, sannan da sannan daga baya suka hana yankin na Gaza ruwan pompo sannan kuma suka katse lantarki tare da takaita samar da mai lamarin da haifar da taskaro a fannin tsafta a gidaje a wannan yankin baya ga haka rahoton ya ce da gangan Isra'ila ta lalata na'urorin tsaftace ruwa da na gyaran na'urar samar da ruwa kana ta rufe hanyoyin da ake bi a kai wa mutane kayakin agajin jinkai to ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Shugaban Russia Vladimir Putin yau Alhamis yayi watsi da ra'ayin cewa shugaban Syria Bashar al-Assad ya nemi ganin bayan Russia a yayin wani taron manema labarai da Russia ta saba gada wato aka saba gabatarwa a Russia a duk shekara Putin ya ce Russia ta cimma manufofinta a Syria inda ta garzaya don ba da tallafin soji kai tsaye ga gwamnatin Bashar al-Assad sama da shekaru 10 da sabata inda ta murkushe ɗan tawaye dakarun Russia sun gudanar da ayyukan su daga wasu sansanoni a wajen Syria inda suka kai hare-haren saman da suka sake taimakawa sojojin gwamnatin Assad samun nasara a yakin basasar
Aisha Ma'az aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Yanzu kuma bari mu shiga babar rahotanni. Yan Najeriya na ci gaba da nuna damuwa ganin cewa makudan kudade da kowace shekara ake ayyana za a yi amfani da su wajen samar da ayyukan ci gaban kasar sun kasa yin tasiri da za a ce madalla. Duk da haka kuma kowace shekara sai an ayyana wasu da za a sake kashewa duk da yake an kasa ganin tasirin na shekarun baya. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya duba mana wannan batu ga kuma rahoton da ya aika mana.
A kowace shekara cikin watan Disamba gwamnoni a Najeriya har ma da shugaban kasa sukan bayyana gaban majalisun dokoki su ayyana shirin su na kashe makudan kudade da suke sa ran za a samu da kuma wuraren da za a kashe su da ci gaban da ake sa ran za a samu sai dai duba da tsawon shekaru da aka dauka ana irin wannan tanadi idan aka auna da yanayin ci gaban kasar da take a kai yanzu wasu na ganin cewa akwai lauje cikin nadi Alal misali a shekarar bara shugaban kasar Najeriya ya gabatar da kasafin kuɗi na naira trillion 27.5 inda shugaban ya ce duk da yake tattalin arzikin duniya na cikin kalubale gwamnati za ta yi tsaye domin inganta tsarin tattalin arziki a Najeriya sai dai har zuwa wannan shekara da ya sake bayyana gaban majalisa ya gabatar da kasafin kuɗi yan kasar na ganin kwalliya bata biya kuɗin sabulu ba a tattalin arzikin Najeriya musamman duba da yadda suke kokawa akan matsanancin hauhawar farashi da karewar darajar naira da dai sauran matsaloli Barisa alkali Sidi Bello mai sharhi ne akan lamarin yau da kullum a Najeriya.
Da aka cewa donka aka abu amma alhali kullun kana cikin musiba kana cikin damuwa. Yan an kai kasafin kuɗi mutane shugabanni waɗanda annan su aka wa wannan kasafin kuɗin. Domin zaka isko cewa duk wani wanda ai shugaba babu inda yake da tangarda. To me ya bani kasafin kuɗi? Kuɗin da aka ce ana tara da matsan mutane da ake shin wa aka tara ma? Don uhani wa aka tara? Wannan shine fahimta ta gaskiya.
A hawajin masana tattalin arziki ma ko wannan kasafi na wannan shekara abu ne tamkar holoko a cewar Dr. Abdulsalam Muhammad Kani shugaban cibiyar da ke kiraye-kiraye akan da'ar sarrafa dukiyar gwamnati da ci gaban al'umma
ka leka cikin kasafin kuɗin kaga kurakuran da suke ciki doka ta ce kada gibin da ake da shi ya gota kaso uku na GDP ko ƙarfin tattalin arzikin ƙasa to ka duba zaka ga wannan kasafin kuɗin yana da gibi na trillion 13 da billion 140 wanda ya kama kaso 3.8 sannan in ka leka cikin kasafin kuɗin zaka ga akalla sama da trillion 15 za a yi amfani da ita ne wajen biyan basussukan da aka ci marasa amfani ga ita kasa so kaga in ka kalli kasafin kuɗin namu in kai mai taza da tsifa zaka ga sunan sa holocaust Najeriya mun ce shekara me kama za mu rika hako mai ganga miliyan 2.6 wanda ba za mu iya hakowa ba domin shekaru 8 baya ba a taba hakowa ba wannan shekara ɗaya da wani abun baya ma ba a taba hakowa ba
shi ma Dr. Rufai na Jami'ar Usman Dan Fodio da ke Sokoto na ganin an jima ana kasafin kuɗi cike da kurakurai a Najeriya shi yasa ba a ganin tasirin sa
to halal hakika idan zaka tsaya ka dibin ne musabbabin wannan matsalan za ka ga cewa mai yawa a yanzu Najeriya ta ce za ta je ta ciwo bashi na trillion 13 da gaggawa domin ta cike gidin kasafin da za ta yi na bana. Wannan bashin zai an biya mishi ruwa, kuma ba biya mishi ruwa kadai ba, mai yawan bashin ma matsalar da ke faruwa a Najeriya za a yi dabatin din shi ya bi wata hanya ko wasu su sace ko kuma a yi abubuwan da ba su ya dace a yi ba.
Su ma da 'yan ƙasa na kallon matsaloli tattare da yadda tsarin ke tafiya kamar yadda Abuja Afar Asalafi ke gani.
Abu na farko abin da ya kawo mana wannan matsala shine rauni na shugabanci. Ta yadda shugabanninmu sun fushi galtuwa da abin da za su burge mutane ba wai abin da za su gina al'ummarsu ba. Abu na biyu kuma mu karan kanmu talakawa lalacewar tunaninmu ta yadda bamu cika damuwa da mu bibiyi yadda ake kashe mana kuɗaɗenmu ba, misali idan aka yi budget.
Wannan matsalar dai abu ce da ke cigaba da susaran 'yan Najeriya musamman talakawa. Wan kasa waɗanda su ne suka fi dogara ga gwamnati wajen samar da ababen more rayuwa, kuma fatar su ba za ta wuce samun sauyi ba domin samun ci gaba mai dorewa. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
To madalla gaida Muhammad Nasir da wannan rahoton. Yau kan wannan batu za ku kira mu ku bayyana ra'ayoyinku. Menene tasirin kasafin kuɗaɗe a kanku? Kafin nan ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashin Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azzu. Yayin da shirin yanayi da muhalli yake waiwaye akan wasu muhimman mawdu'an da muka tabo a cikin wannan shekara mai bin kwana. Yau zamu waiga ranar 8 ga watan Fabrairun 2024 inda muka yi nazari akan makamashi mai tsafta da muhimmanci da kuma kalubalen samar da shi a Najeriya. Alhaji Lawali Yakubu Gada, shugaban kamfanin samar da makamashin Grenado International Limited, sannan babban sakataren cibiyar kare muhalli ta Africa Foundation for Environmental and Climate Change, yayi ƙarin bayani a game da bambancin da ke tsakanin makamashi mai tsafta da mara tsafta.
Bambancin ya taso ne daga irin sanadarin makamashi waɗanda aka haƙowa da ƙasa, wato hetur da gas, suna fitar da hayaki mai dumamaye da yi, wato ana kira su carbon dioxide a Turance.
Wato shi ne kuma fossil fuel?
Su ai fossil fuel ɗin kashi huɗu ne. Akwai shi carbon dioxide, akwai carbon monoxide, akwai sulfur, akwai har su chlorofluorocarbon. A fossil fuel ɗin duka su ne suka ƙunshi hetur da gas da coal, abubuwan da ake haƙowa a ƙasa. To su suna da illa ga muhalli domin suna fitar da waɗannan hayaƙai da aka faɗi na carbon dioxide, kuma su suna ƙarewa da ya finish. Su kuma waɗannan
ba na tare numfashinka ba idan ka ce suna ƙarewa, me ake nufi da haka?
Wato su Allah ya riga ya halicce su shekaru masu yawa da suka gabata a cikin ƙasa, don haka suna nan ne kamar mutum ya aje abu a tsin yana duka yau gobe yana duka gobe za a waye gari. To amma su makamashi waɗanda suke ba sa ƙarewa, waɗanda ba sa fitar da muhalli, to su ana sabunta su. In na ce waɗannan makamashi sun haɗa da hasken rana da iska da hydrogen da kuma hydro, su kansu makamashi da ake samu daga ruwa, to waɗannan su ba sa ƙarewa saboda yadda ake samar da su ba wai an riga an halicce su bane tun azal-azal. Yanzu ne aka kirkiro su, kuma za a ci gaba da kirkiro su har nuclear yana cikin makamashi waɗanda ba sa fata yanayi mai tsafta. Abin da yasa aka ce musu masu tsafta saboda ba sa fitar da wannan
carbon
mai dumamar yanayi.
Waɗannan jerin iskan da ka zayyano guda huɗun nan.
Na'am, yawa su waɗannan ba sa fitar da su, yasa aka ce musu masu tsada. Waɗannan yanzu nan idan kita da generator a gidan cikin kwana uku za ki ga yadda bangon zai yi baki, ma'ana wannan shine rashin tsaftar su. To haka suke dumama yanayi a cikin sararin duniya.
A ranar 28 ga watan Yuli bana kuma shirin yanayi ya tabo batun matsalar ambaliyar ruwan da aka fuskanta a sassan kasar Abana, amma musamman da Lagos. A ranar 3 ga wannan wata mai ci na Yuli ne aka yi wani ruwan sama kamar da bakin kuriya a jihar Lagos, wanda ya haifar da ambaliyar ruwa a wasu sassan jihar, lamarin da gwamnatin jihar ta danganta da yanayin jihar. Kodayake bisa al'ada a farkon duk shekara hukumar hasashen yanayi ta Najeriya tana bada sanarwa akan hasashen tana kakar damuna, kuma a bana ta yi bayani cewa jihar Lagos da wasu jihohi a sassan kasar baki daya za su fuskanci matsalar ambaliyar ruwa da zummar daukan matakan kan gagarki. Wannan shine dalilin da yasa na tuntubi Samani Idris Kaura, dan kungiyar rajin kare muhalli ta Najeriya kuma masani akan al'amuran sauyin yanayi, wanda yace batu ne dake buƙatar gwamnati ta sanya ido akan ayyukan da mutane suke aiwatarwa.
Shi ambaliyar ruwa akwai abubuwa biyu dake kawo shi waɗanda Allah Ubangiji ya kawo, kamar irin samun ruwan sama mai yawa ko kuma yanayi na wasu gurare da suke suna kusa da gulabe. Akwai kuma mutane suna yin abubuwan da ke sa a samu matsala ta ambaliyar ruwa, kamar su je su yi gine-gine akan hanyoyin ruwa da kuma zubar da shara a magudanan ruwa da sauransu. Jihar Lagos tana cikin jihohi a Najeriya waɗanda suka saba samun matsala ta ambaliyar ruwa, saboda kowa ya san jihar Lagos, ya san jihar Lagos zagaye take da ruwa. Sannan kuma a jihar Lagos babu isasshen magudanan ruwa a wasu unguwanni, kuma akwai mutane da ke zama kusa da ruwa ko kuma sun zo sun yi gine-gine a wuraren da bai kamata a yi gine-gine ba. A watan da ya wuce naga kwamishinan kula da muhalli na jihar Lagos ya ji a irin waɗannan guraren, ya ba da izini a ruguje wasu gidaje waɗanda bai kamata a gina su ba. To akwai laifin mutane da suna zuwa suna gine-gine inda bai kamata a yi gine-ginen ba. Ita kuma gwamnati bai kamata a ce bata san cewa ana gine-gine a gurin ba, ya kamata a ce gwamnati na sa ido kar ma a yi gine-gine a waɗannan guraren.
Yayu mai sauraro ya kasance da shirin a ranar 15 ga watan Agusta, inda muka taɓo zaman tuntuɓar da hukumar Watershed Erosion and Climate Change ta shirya a jihar Kano don tattaunawa akan ƙudurin samar da dokar sauyin yanayi a jihar. Daidai kuma ya ce ba girin-girin ba ta yi mata. Profesa Abubakar Dambazo, malami a sashen kimiyyar ilimin geography a Jami'ar Fasaha ta Wudil, ya yaba da yunkurin gwamnatin jihar Kano na samar da dokar sauyin yanayi karkashin jagorancin Watershed Erosion and Climate Change Agency, wato hukumar da ke kula da sauyin yanayi da zaizayar ƙasa, amma ba girin-girin ba ta yi mai.
To gaskiya watan da farko ma dai abin mamaki ne a ce sama da shekara 30 ko 40 da muke zaune a matsayin jiha irin ta Kano, da kuma masana da suka san menene illar shi wannan canjin yanayi da illolin da zai iya jawowa ga al'umma, ga ƙasa gabaki ɗaya, a ce a matsayin mu ta jiha kamar Kano ba mu da wani tsari ko daftari da zai kawo hanyoyin da za a yi maganin ita wannan matsala. Wannan abu ne mai kyau, kuma abu ne da ya dace, kuma abu ne da ya kamata a ce tuntuni an yi amma ba a yi ba. To amma yanzu kuma an sami ita hukuma da ta shiga gaba domin sanin mahimmancin abin aka zo aka ce a yi, to kuma ya kamata a ce in an yi din a tabbatar cewa an aiwatar da shi domin a samu ci gaban da ake bukata a kai. Mafi yawancin matsalolin da muke da su a kasar nan shine ba wai yin daftarin ba, amma babban matsalar shine akwai abubuwa da dama an yi su, tsare-tsare masu kyau waɗanda an aiwatar da su za a samu ci gaban da ya kamata, amma in an yi din sai a bar su a nan ko don dalilin siyasa ko kuma dama can wataƙila tunanin da yasa aka yi din shine akwai wani abu da aka hango a sama ko wani kuɗi da ake so a samu, sai kuma aka ce a'a ai ba za ku samu wannan kuɗin ba sai kuna da daftari mai kama kaza da karan kuma in aka zo aka yi sai a ba abin ba tare da an yi amfani da shi ba.
Mai sauraro, abin da za mu iya ɗauka kenan a cikin shirin na wannan makon. sai a kasance da mu zuwa makon gobe domin yin dauraya akan batutuwan da muka yi nazari akan su a bana. Yanzu a madadin dukkan waɗanda aka ji muryoyin su a cikin shirin da dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma Julie Levis Gresham da ta daidaita mana sauti. Aisha Ma'azu ce take sallama daga nan birnin Washington DC.
To a gaida Aisha, to yanzu kuma lokaci yayi da za ku kira wayar muku bayyana ra'ayoyinku. Maudu'in mu na yau tambaya ce mai cewa menene tasirin kasafin kudade akan ku. Kamar da muka ce lambar wayar da za a kira ita ce alamar tarawa 1-202-908-6500. Muna sauraron ku. Yanzu mun sami kira daga Kwantagora daga jihar Niger ko?
Hey,
To amma wasu masana suna magana cewa ku ne bakwai bibiyar yadda gwamnati take aiwatar da kasafin kuɗin.
Ba haka nan ba, bibiya ko mu talaka mu bibiya ni za a yi tun daga ai kama da hanya. Babu wuta, babu ruwan sha, babu ilimi. To inda kamar ba wai a dauki kuɗi ya bamu ba, amma ai muna aikin da zamu gani a kasa wanda zamu morewa shine muke so. To ba ai sai da sore da kuɗin waje a ruwa balle.
Mun gode injiniya mai gero daga jihar Niger. Yanzu mun sami kira daga jihar Nasarawa, waye akan layi?
Assalamu alaikum, suna na Shafa ne katin magaji dan ya Musa a kuma jihar Nasarawa. Malam barka da yake.
Yawa barka ka dai.
To gaskiya magana shi ne mu talakawan Najeriya kullum gafara sa ba mu ganin kaho gaskiya magana. Saboda shugabannin mu na Najeriya ba tausayi talakawan kasar su suke ciki ba. Yanzu talaka zai tashi ya je asibiti. Wallahi wallahi abinda zai taya kuɗin magani ma ba shi da shi, kuma rashin lafiya ma babu kayan aiki. Hanya a ƙasar nan namu Najeriya babu hanya gabaki ɗaya. Ba ruwa, ba wuta, ba wannan, saboda haka mun shugabannin Najeriya mu dai har kullum mun koma ga Allah kawai muna kallon saboda zaluncin nasu ya yi yawa. Allah ya sa mu gama da wannan duniya.
To amin, mun gode. Yanzu daga jihar Nasarawa za mu tsallaka makwabciyar Najeriya wato jamhuriyar Nijar, waye akan layi?
Assalamu alaikum baballe.
Wa alaikum salam.
Mamala Ali shugaban kulab za isan ka dogon lokaci a cikin jahohin Niger.
To mamala Ali muna jinka.
Ina duka da wannan kuce kuce da yawa a kasan kuɗi. Sai da talaka bai sa abin da ake cike ba. Lalle ya kamata tuni ku kai hankali. Abinda za ka kai kasa ka gaba shine a kaso gare ka ba abinda zai mai da kasar Najeriya baya ba. Sabida yau shakkan ku da ganin shi ko ta dumuwa wanda bai dace ba. Nagode kuma dai America umma mata Ali daga Rugo.
To mun gode Mala Ali. Yanzu kuma mun sami kira daga jihar Kaduna, waye akan layi?
Sunana Ibrahim Alarama daga cikin Kaduna.
To Ibrahim Alarama muna jinka.
To gaskiyar magana wannan kasafi mu ba ma ganin tasirin shi matuka. Na iyaka mu ce kawai su ta nema kansu ne, kuma duk wata kafa da talaka zai yi fifi da wallahi sun kulle. Duk dai kiran mu je ga gwamnatocin nan namu gaskiyar magana su canza tsari. Za ka ji triliyoyin kuɗi triliyan 47, amma a ce har shekara ta ƙare ba za a samu ingantaccen tsaro ba, ba za a samu ingantaccen wutar lantarki ba, hatta noman nan shi ma za a ga babu wani tsari a kai. To waɗannan kuɗaɗen ina suke zirarewa? Ima kansu ne sabi su yi matalaka abin da yake buƙata a gani a ƙasa.
To mun gode Ibrahim Alarama daga jihar Kaduna. Har yanzu dai muna jihar Kaduna, waye akan layi?
Assalamu alaikum, Rabi mai manja da kanwa dokan dore.
To muna jinka, menene ra'ayinka?
To maganan dai guda ɗaya ne, wannan kaga bai fashi da wani amfani a takarda muke jin shi kawai. Ai kada bari su shewa su kwace kuɗin su a jiyan su kuma shiru
To amma kuna bibiyar shi yadda hukumomin suke aiwatar da kasafin?
To mu buta ina, sai ina zamu je mu bunde ba ta irin wannan gidare ruwan da zamu dan yi labari ba mun san ina mu.
Nufi na bako a bibiyar wakilanku da kuma gwamnati kamar ta jiha ko ta tarayya tunda akwai damar da mutum yake da ita ai.
To wakilai muna san su dan san mana dan abin da suke goyon kai magana ba za ka baka ba ba za san maka ko titi ba ina kai ina wani biyu bincike mishi wani magana mai marar kyau.
To mun gode yanzu za mu leka jihar Kebbi wai akan layi.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Amma wa alaikum salam da wa nake magana?
Sai mu gaya daga nan na buta a sanin na kashin da local government jiha Kebbi kuma tare da ni ina tare da Nagada.
To muna jinka, menene ra'ayinka?
To ya abin da za mu ci a kan kasafin kudin Najeriya. Sai mu ci Allah shi mana sauki kuma mun san an yi kasafin lalle tabbas amma mun san za a yi kasafin ne na raba da shi. Dan su ne za su raba abin da ne ne raba. Kudin ne za su kare a kan ɗan majalisi, sanatoci, gwamnoni, ɗan motoci, wurin tsaye-tsaye, tsaro, shi ke nan kudin za su kare mun sai dai mu ce Allah shi kawo rufa mana asiri amma ba mu da wani abu.
To amin mun gode har yanzu dai muna jihar Kebbi waye akan layi.
Kana magana da Bala Sarki sawun garin Kalar da karamar hukumar Bagudo.
To Bala Sarki muna jinka, menene ra'ayinka?
Gaskiya ra'ayina ta sahin da aka ce inda zai ni ji da dama-dama da aka ce an ba jihar tsaro muhimmanci babban ka da watar da Allah ma'aikatan na gwamnatin tarayya ainihin sojawa da sauran dai shugabannin na a ce an yi unhwani da waɗannan kuɗaɗe don saboda ka ga irin Zamfara, Sokoto, irin Kaduna, sauran dai jihohin Katsina akwai matsalolin tsaro. Gaskiya don Allah a ba sauran nan muhimmanci na a kula da lahiya da ilimi sauran su in a yi unhwani da waɗannan kuɗi to gaskiya talaka zai ji sauki.
To Bala Sarki mun gode kwarai da gaske, mun gode da duka sauran waɗanda suka kira mu, muna godiya sosai da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan karan a takaice.
To a takaicen, zababben shugaban Amurka Donald Trump ya buƙaci shugabannin Ukraine da na Rasha su yi shirin yin sulhu don kawo ƙarshen mummunan tashin hankalin da ya yi kace-kace da Ukraine tun 2022. Ya kuma kushe matakin da Biden ya ɗauka na sahalewa Ukraine kai farmaki cikin Rasha da makaman da Amurka ta tallafa mata da su, wanda ke zama manuniya ga wato wanda ke zama manuniya cewa idan ya karbi ragamar mulkin kasar da yuwa ya janye matakin tallafin. A yau Alhamis, Amurka ta kakabawa Iran da kawayenta na Houthi takunkumai kamar yadda aka wallafa a adireshin yanar gizon ma'aikatar baitul malin kasar, wanda ta ambaci sunayen wasu mutane, kamfanoni da jiragen ruwa da ake bibiya. Takunkuman sun hada da wasu jiragen ruwa uku da ke da hannu a dakon man fetur ɗin da Iran take samarwa shugabannin kasar kudaden shiga na biliyoyin dalar Amurka, tallafawa shirin Tehran na samar da makamashin nukiliya, sarrafa makaman ballistic da daukan nauyin kawayenta da suka hada da Hezbollah, Hamas da Houthi, inji hukumomin baitul malin. Wani sabon rahoto da kungiyar nan ta karajin kare haƙƙin bil'adama Human Rights mai ofishi a New York ta fitar yau Alhamis ya zargi Isra'ila da aikata laifin kisar ƙare dangi ta hanyar hana fararen hula a Gaza samun ruwan sha, wanda ake kyautata zaton ya yi sanadiyar mutuwar dubban mutane. Rahoton da aka wallafa a adireshin yanar gizon kungiyar mai shafi 179 ya bayyana cewa tun bayan barkewar yaƙi tsakanin Isra'ila da kungiyar Hamas a watan Oktoba, hukumomin da dakarun Isra'ila suka katse ruwa a Gaza.
to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta karanto labarai da producer mu Julie Ledes Gresham da kuma engineer mu na yanzu Rob McLean ni Muhammad Hafiz Baballe daga nan sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara sayi ne lafiya ma'assalam.